وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أو المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da saduwa a masallacin Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke nan Bauchi, inda muke gabatar da karatun Al-Qur'ani mai girma da tafsirinsa. Neman albarkar Allah a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Yau muke 18 ga watan Ramadan shekara 1446, 18 kenan ga watan uku na shekara ta 2025 miladiya, inda kuma muke karatu a cikin suratul Isra. Kuma da yanzu ba mu kushe ba, muna karanta kuma bashin baki da bayanai akan waɗansu ayoyi na haƙoƙi masu matuƙar muhimmanci ga musulmi. Muna farawa da isar muku da gaisuwa, kuma duk wanda yake ji mu ko zai ji mu, da gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayar da yau za mu ƙara aya ɗaya ce a saman ayoyin da muka karanta, wanda da yau ne in Allah ya so za mu cika abinda muka ɗauko na darussa a kan haƙƙin Allah da haƙƙin iyaye. Haƙƙin Allah cikin faɗin Allah ta'ala, la taj'al ma'a Allahi ilahan akhar fa taq'uda mazmuman makhdula, da kuma wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Haƙoƙin iyaye tun daga wabi walidaini ihsanan har zuwa abinda za mu karanta a yau. Yana da kyau duk wanda yake bin darasin nan, musamman abubuwa masu muhimmanci ko kuma abubuwan da suka kaɗe ƙura ko suka tada ƙura a wurin waɗansu, kar mutum ya saurari wani ɓangare bai saurari wani ba, kuma ya iya yanke hukunci. Don Allah, ina ba ku shawara, duk wanda yake so ya fahimci haƙiƙanin wannan karatu kuma har ya iya yin hukunci na adalci a kan shi kansa karatu, da kuma wanda ya yi karatu to ya saurara gaba ɗaya. Idan ka saurari wani ɓangare baka ji wani ɓangare ba, ba za ka taɓa fahimtar haƙiƙanin yadda wannan darasi yake ba a jere a jere. Ba yadda za a yi a kan matsala guda ɗaya mai kwana huɗu, kai kuma ka zo ka saurari wani ɗan ɓangare wani abu na minti huɗu kawai sai ka ce za ka yanke hukunci. Na fata mun fahimta. Haka yanzu za mu karanta aya ɗaya, wanda da ita ne zai zama mun cika wannan, sai kuma mu je darasi na gaba idan Allah ya kai mu da rai gobe insha Allah. Don haka sai ka ɗauko tun daga inda muka faro, sai ka ƙara da aya ɗaya a gaba, sai ya zama da shi ne muke cika wannan darasi. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ونشيد قال الآية a sama da ayoyin da muka riga muka karanta a baya Allah madaukakin sarki yace ubangijin ku shine wanda yafi sanin abin da ke cikin zukatan ku ko a goye a rayukan ku in takunu salihin idan kuka kasance nagartattun bayi fa innahu shi ubangijin ku wanda ya san abin da ke goye a zukatan ku kana ni abwabina mafura ya kasance mai gafara ne ga bayinsa masu komawa gare shi da tuba rabbukum a'lamu bima fi nufusikum ubangijin wa huwa allahu rabbul alamin don Allah ya ce inna rabbakum allah ubangijin ku shine Allah haka rabbukum a'lamu bima fi nufusikum shine wanda yafi sanin abin da ke cikin zukatanku bima na rabbukum a'lamu bima akhbaytum wa ma a'lantum fi dhamairikum wa sarairikum duk abin da yake koye da abin da yake bayyane dangane da zukatanku ko rayukanku ubangijin ku ya fi kowa sani ku kanku masu zukatan ba ku kai ubangije sanin abin da ke cikin zukatan ba ko kanku masu rayukan ba ku fi ubangijin da ya halicci rayukan sanin abin da ke kunshi a ciki ba domin duk abin da ke kunshi a cikin rai Allah ne kunsa shi kafin ya sa wa nafsin wa ma sawaha ai Allah shi ya daidaita rai ya halicce shi a yadda yake kafin ya sa kai kawai ji shi kai a cikinka don haka akwai mai shi shi ko ya fi ka sanin shi da mota da take da injin ta a jiki da kai mai motar wa ya fi sanin injin da ita motar da injin ke jikinta da kai mai motar wa ya fi sanin hakikanin wannan injin kai mai motar ai mota kan ba komai yace to kamar haka ne kai da ubangijinka walillahi almasalul a'la na ubangiji ya mafi yadda ka ga karfe bai san komai a cikin abin da ke cikin karfe dan uwansa ba sai mai karfen to kamar haka ne kai da ubangijinka akan zuciyarka rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Allah ya fi sanin abin da ke cikin rayukanku da zukatanku shi yasa Allah ya ce shi a wurin sa da idan ka zo magana ka faɗa da idan ka zo magana ka yi shiru baka faɗa ba amma akwai ta a koye a ranka a wurin Allah duk ɗaya ne wanda ya faɗi nasa Allah bai fi jin nasa sama da yanda ya ji na wanda bai faɗa ba duk iri ɗaya yake jin su sawa'un minkum man asarra alqawl da wanda yazo sai ya faɗa a goye wa man jahara bihi da wanda ya faɗa a bayyane duk tare Allah yake jin su kai ne kake jin wanda ya bayyane sosai wanda ya asirce kuma sai ka nutsu ka ji amma shi Allah duk iri ɗaya yake jin su saboda jin sa ba irin naka bane wa man huwa mustakhfin bil layl wa saribun bin nahar da wanda yake fili a rana ana ganin sa da wanda yake koye a cikin dare ma a cikin duhu kuma a cikin duhun ya buya kuma ya kulle kansa da yanda yake da yanda Allah yake ganin wancan da yanda yake ganin wannan rana duk iri ɗaya ne ba wancan sai ya leka sai ya nutsu wannan kuma ya ganci a fili shi duka a fili yake to kaga rabbukum ahlahu bima fi nufusikum saboda Allah ne ya halicci kayansa to ala ya'lamu man khalaq zai yi ya halicci abin da bai san abu ba ai ba yanda za a yi mai halitta kuma bai san abin da ya halitta ba kai da kai mota ai ba kai ka halicci motar ba ka kera mota kerawa daban halitta daban saboda spare part kawai ka dauka nan karafa da waye sai ka hada ka jona don ka ba kai ka halicci komai ba karafan a kasa ka tono duk abinda ka hada ka dauka ne akwai wanda ya halitta don haka kai ka san mota kafi mota sanin mota sai kana nufi ubangiji ba zai fi ka sanin kanka ba kuna bayyanta ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir shi yasa sanin ubangiji game da mu ba wai batu ne na cewa Allah ya san me muke yi ko Allah ya san me zamu yi ko Allah ya san me muka yi a baya ba a'a ya ma san abin da ba mu yi ba inda zamu yi ta yaya zamu yi abin da fa baka yi ba kuma ba za ka yi ba har ka mutu kuma ba za ka yi ba inda la'alla zai yi ka yi ta yaya za ka yi shi Allah ya san shi shi yasa Allah ya ce rabbukum a'lamu bima fi nufusikum shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa alimun bi zati sudur me yake koya a cikin kirji duk duniya ba wanda ya san wannan sai Allah kai kanka abinda yake koya a tunaninka akwai abinda na tunaninka ya amma kai ba ka sani ba domin shi Allah ba wai yanzu idan ka tuna wani abu ya darsu a kanka Allah ya sani ba a'a tun kafin ya darsu a ranka ma Allah ya san zai darsu kuma me iyakan abin da zai darsu a ranka Allah ne yana ba mu labari akan yan muta da yazo ba da labarin yan mutan sai ya faɗi yadda za su shiga wutan da ranar da za su shiga da abin da za a musu a cikinta da irin kuka da kururuwar da za su yi kai ciki hadda abinda suka koye a ransu ma ba su faɗa ba kuma ba za su faɗa ba sai da Allah ya bada labari kuma lokacin bai mazo ba ta yi waɗanda ake labari a kansu ba amma halicce su ba wa asarrun nadamata lamma ra'ul azab Allah ya ce da suka ga azaba sai suka koye nadama a ransu abinda mutum zai koye yana bakin ciki ya rasa yanda zai yi da shi kuma bai faɗa ba ma Allah ya faɗa tun kafin a halicce shi ya zo ya yi nadama shine rabbukum a'lamu bima fi nufusikum shi yasa Allah ba za a iya koye masa komai ba in takunu salihin idan kun zama nagartattu fi niyyatikum wa a'malikum wa i'tiqadatikum wal fi al'amali adh-dhahirati wal batina ayyukum kowani iri idan ku nagari ne Allah ya sani saboda huwa a'lamu bima fi nufusikum idan a cikin abin da aka faɗa a baya na haƙoƙin Allah kun kiyaye tsakanin ku da Allah in takunu salihin idan ku nagari ne akan ubangiji to Allah ya sani a'lamu bima fi nufusikum abubuwan da aka faɗa na haƙoƙin iyaye ba daga zaƙin baki ba ne ba daga me kake a zahiri ba ne shin a cikin zuciyarka da gaske akwai darajar iyayenka a ranka ko kuma kawai kana yi a fili ne su su gani kana dodorido saboda kar a ce amma a ranka ba su da darajar komi to rabbukum a'lamu bima fi nufusikum akwai mutumin da kamar yadda muka faɗa a jiya iya biyayya ga iyaye kawai shine duk kusa ya gaishe su wannan kuma bai cikin babin ladabi kwata-kwata ba shi bane ladabi ma fi nufusikum a cikin zuciyarka akwai girman iyayenka sannan kana yin abin da iyayenka suke so kuma ya zama yardajje a wurin Allah shine ma'anar mutum nagartacce shine Allah ce in takunu salihin idan ku nagartattu ne to Allah ya sani a'lamu bima fi nufusikum sakamakon shine fa innahu kana lil awabin ghafura to Allah ya kasance ga masu komawa al awabu jam'i ne na al awab al awab shine arraji wanda ke komawa zuwa ga abinda aka ce ya koma gare shi to fa innahu lil awabin ay fa innahu lil raji'in ilayhi bit tawbati wal inabati wal islah wadanda in sun ji abun barna za su gyara idan abin da suka gyara za su ƙara gyarawa nan da gata za su ƙara mummuna za su daina su da waɗanda suke komawa ga Allah to Allah mai gafara ne ga irin waɗanda rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Allah ya fi sanin abin da ke cikin zukatanku fa aslihu ma fi anfusikum min at-tama'i ku gyara zukatanku in takunu salihin in kuka zama irin haka kuka gyara zukatanku har hakan yayi naso a ayyukanku ya bayyana kuka zama nagartattu fa innahu kana lil awabin ghafura to Allah ya kasance ga masu komawa gare shi idan sun yi laifi su yi nadama walladheena idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu wadannan sune al awabu wadanda idan sun yi laifi za su sauri su koma ga Allah suna fara laifin ma za su tuna ga Allah innal ladheena taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru shaytan yana fara zuwa zai kawo musu hadisi su tuno Allah saboda su awabu masu komawa ga Allah ne to Allah mai yabe ma irin wadannan ne yanzu zaka ga Allah ya musu rahama cikin sauki wannan aya abinda take karantar da mu shine mu zama nagartattu a cikin zuciya da kuma a zahiri a cikin zuciya shine rabbukum alahu bima fi nufusikum a zahiri fa innahu kana lil awabina a dukan shine in takunu salihina da cikin zuciya abinda ke boye da abinda zaka faɗa a harshe da abinda zaka aikata a gaba ya kamata ya zama ka rinka yin abuwa na nagarta wanda za a ce Allah san barka ka sauke haƙin Allah Allah ya ce Allah san barka wannan nagari ne ka sauke haƙin iyaye iyayenka su ce danmu nagari ne da a bayyane da a boye in ka zama haka in ta kuno salihin fa innahu kana lil awabin ghafura an fahimci wannan aya akwai sauran karatu na jiya wannan karatu zai ta'allaka ne da wannan ayar da kuma sauran ayoyi na baya sai mu hada su gaba daya bayan mun faɗi matsayin iyaye a musulunci sai kuma muka faɗi ka'idoji na wasu da wasu matsaloli da suka jibanci bibul walidai sai muka faɗi sai muka karanta matsaloli guda 11 to gane cikon na 12 jiya matsalar da muka karanta ta ƙarshe ita ce matsalar gaida iyaye da akwai sauran matsala guda ɗaya da ta rage mana cikin abin da ya zo ƙwaƙwalwata na rubuto shi akan maganar matsalolin da suka shafi haƙƙin iyaye yadda in har kana so ka fahimci menene matsayin iyaye da ina ne iyakansu ina ne iyakarka sai ka ɗauko karatu tun daga farko har zuwa ƙarshe na fata an fahimta to matsala ta ƙarshe a cikin waɗannan matsaloli a yanzu kafin mu zo babi na biyu shine matsalar azzawajul ijibari auren dole shin iyaye suna da haƙƙin yin auren dole wa ɗansu ko ƴarsu sannan idan suka yi wa ɗansu ko ƴarsu auren dole ya zama wajibi ɗan ko ƴar ya yi biyayya kuna fahimta ai ban ku faɗi wannan ba ko ya nuna akwai sauran karatu kenan a cikin littattafan fiqh akwai magana akan azwaj al-nikahul ijbari malaman fiqh da yawa suna cewa walil waliyyi an yujbira waliyyi yana da damar da zai iya sa dole ya aurar da ƴarsa ƴar karama galibi abinda malamai ke fassarawa shine waɗannan da ake magana akan su shine yarinya karamar da bata da hankalin kanta balle ka ce wa kike so bata ma san menene soyayya ba saboda a da ana auren yara ɗan ƙananan kun tuna da shekarun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri nana Aisha a kai tana shekara nawa 6 aka ɗaura auren shi kuma yana shekara nawa 50 da wani abu lokacin yana da shekara 50 da wani abu ita kuma tana shekara 6 lokacin da ya tare da ita yana shekara 50 da wajen kudu a shekara 53 ita kuma tana shekara yana da shekara 54 saboda shekara 9 suka yi a raye a miji da mata bayan ta tare kaga yana da shekara 54 tana da shekara 9 yanzu wannan yar shekara 9 za ta auri mutum irin wannan da shekarun kaga kana wani tambayar ta ra'ayinta bai ta sani to sai uba sai aka ce ya ji tsoron Allah kar ya sai da yarsa yayi mata nagarta irin nagartar da Abubakar yayi wa nana Aisha yanzu Aisha farkawa kawai tayi ta ganta a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu akwai abin da za ta biya babanta da shi akan zabin miji ba za ta iya biya ba to kai ma kai iya kokarin ka irin yadda Abubakar ya tarbiyantar da ƴarsa har mutum irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana so ka tarbiyantar da ƴarka ta yadda in ka zo ka ce zaka aurar da ita ba za ta maka dutsu ba irin yanda nana Aisha aka ce za aurar da ke ga mutum mai irin wannan shekaru wanda yayi jika da ita amma tace sami'na wa ata'na idan kana da ƴa mai tarbiya irin wannan sannan ƴar tana da ƙananan shekaru irin wannan sannan kai kana da hankali irin yadda zaka yi koyo da irin Abubakar sannan wanda zaka aurar mata irin wanda kai koyo da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to ka aurar da ita ba sai ka yi shawara da ita ba shine maganar malaman fiqh idan aka rasa dai daga cikin irin waɗannan to yaka dawo cikin karatu mu na yau kuna bayyana da kyau saboda wanda zai ce ai alitafan fiqh mun saba ma fiqh a muna nan akan fiqh amma abinda malaman fiqh suke cewa suna kawo maganar yin aure wa ɗa ba tare da dole ka nemi shawarar ta ba sai su kawo hadisin auren Annabi sallallahu alaihi wasallam ga nana Aisha wanda yake cikin Bukhari da Muslim to amma kai kuma ana karantawa sai kaman ta da wace ce Aisha wane ne baban Aisha sannan wa aka aura masa Aisha to sai ka turo da duk irin waɗannan sannan ka turo da irin zamanin idan ƴarka ta kai shekarun da ba za a zo kawai ayi abu ta ga ana yi ba ita nana Aisha ita da kanta take cewa fa bata ma san me ake yi ba kawai babar ta ce ta kira ta Ummu Rumat tace Aisha suna wasa da yara tace na amshi tazo da gudu tana zuwa suna tsalle tsalle sai ta dora hannunta akan kirjinta sai ta ji kirjinta yana ta bubbugawa saboda tsalle tsalle da guje guje tace sai da ta tsaya ta ji na nutsu kawai sai ta kawo lalle sai ta buga mata hannu tace menene tace bikin ki za a yi cike ne yarinya ta fashe da dariya magana ta kare cike ne saboda kuma babanta yayi la'akari da waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bai koya wa mutane yadda za a kula da kananan yara shi yasa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo nana Aisha bata taba kuka da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata cewa shi babba ne ita karama ba sai sauko da darajarsa daidai da matsayinta ita da sauran yara suna kaɗe kaɗe suna raye-raye a ce za a musu tsawa ya ce ka bar su su wala ta zo tana wasa da ƴan tsana irin dan gunkin nan mai fuka-fuki manzon Allah sai ba zai gani ya tsintsinka ba ta zo ta yi shimfiɗi ta gyara gado kuma sai ta ɗauko ƴar bebi sai ta zo ta ɗora a tsakiyar gadon manzon Allah in yi zo sai ya fashe da dariya idan wanda za ka aura wa ƴarka irin wannan ne to an yarda ka yi haka amma in ba irin wannan ba ne to ka jira ka ji karatun yau fahimta da kyau yawa kar mutum ya je yana ɗauko hadisi ya zai ɗora shi ba a kan mahallinsa ba kuma sai ya ce wa mun saba ba ka da karatu a auren dole in dai a kan irin na zamani ne yanzu aramun ne ga karatu ya harumu ala waliyil mar'ati an yujbiraha ala zawaji bima la targhabu bihi wa la tarda haramun ne a kan uba wannan uba ne ko kuma waliyi ne da aka nada a madadin uba ya aurar da yarinya ba tare da izininta ba kuma bata yarda ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tunkahul bikru hatta tusta'dan kar a aurar da yarinya sai an nemi izininta waye faɗi wannan maganar Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya kama auren ƴarsa bata yarda ba ya mata ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim shi yasa Imam al-Bukhari da yazo kawo wannan babin da yazo kawo wannan hadisin sai yasa wa babin babu la yunkihu al-abu wa ghayruhu al-bikra wa sayyiba illa bi ridahuma bai halatta ba ga uba ko wakilin uba su aurar da ƴar su ko budurwa ko bazawara sai da yardan su ai ko me ya fito fili sannan kuma an tambayi malaminmu ubanmu ɗaya daga cikin jagororin ahlus sunna wal jama'a Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya mata rahama aka ce menene hukuncin uba ya kama auren ƴarsa kawai ya ɗaura ita kuma ta yi tibirin ta ce ita bata yadda ba ko ma bai ma tambaye ta ba shi ya ce an shi ba da tijon banza ba ne tun da ya yi sai ya yi ko ba za a fata ba in ta ga dama ta mutu ko gawarta ne sai an kai ko mutum yana gani wannan shine dattako kauyanci ne ba dattako ba ne ya saba da koyarwar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Sheikhul Islam ya ce wa amma tazwijuha ma'a karahatiha lindika fa hada mukhalifun lil usul wal uqul a auren da yarinya ba tare da yardarta ba, ya saba da hankali kuma ya saba da asali na addini, manufofi na alqur'ani na cewa Allah ya ce ayi aure domin a samu soyayya, mawaddatar wa rahma, za a samu idan akwai kiyayya? Kaga an saba da manufar qur'ani. Sannan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta tusta'zan, an cika wannan? Ba a cika ba. Wallahu la yusawwihu li waliyha an yukrihaha ala bay'in aw ijaratin illa bi idniha wa la ala ta'amin aw sharabin aw liya aw libasin la turidu. Mun sani a hankali uba ba zai so ya sa ƙarsa ta ta shan ruwan da ba ta cikin shiwa, ce dole take sha, haka ake yi. Ba zai zo ya kawo abinci ce dole take ci ko ba ta son ci ko kuma ba ta sha'awar ci ba. Ba zai zo ya baka rigar da ba ta son ce dole sai ta sa ba. Ba zai siyo abu ya ce dole ta sai ta karɓa alhali ba ta ga dama ba, haka ake rayuwa. Sai ya ce to ballantana aure, ka sa ta taci abin da ba ta yarda ba a dole ta yi amai, ya fi dama-dama a kan ka sa ta taje ta kwanta da mutumin da ba ta yarda ba. Kuna fahimta? Idan ka ga wani ya maka, ko ya baka kuɗi ka cinye, ko ya maka alkawari zai baka, ko wai shi babban malami ne ko shi ne waliyu, kai ka matsa akan dole sai ka ba shi, kuma ƙyarka ta ce ba ta so, kai ka je ka aure shi mana. Idan kuma ta maka yarinta abin ya ki ta ce ita ba ta gane ba, ka saki babarta ka aura mata. Me za ka takura ma yarinya abinda ta ce ba ta yi dole ne? In dai ita za ta je ta zauna da shi ba kai za ka zauna da shi ba, to akan me za ka matsa mata? Ya saba da hankali ma na ɗan adam, ko ba wayewa ba ce? Ya kamata yanzu duk mun wuce wannan, amma har yanzu kana jin kukan yara ɗan mata akan za a yi musu aure na dole. Yarinya ta zauna ba ta yi auren ba kwata-kwata, ya fi mata akan rigimar auren dole. Yanzu me za ka je ka ce wa Ubangiji idan ta je ta saba wa mijin, Allah ya zo ya kama kai ce kai ne sanadi, saboda mace galibi tana biyayya ne wa abin da take so. To idan ba ta so ba za ta yi wannan biyayyar ba. Kuma ka tuna da girman haƙƙin aure, sannan shi yanzu alhakinsa da ka ɗauka ka sa ta dole ta je tana saba masa, idan aka je aka zo biyansa wannan, a hannuwa za a ɗiba a biya shi? Saboda haka dai a kiyaye wannan baya daga cikin haƙƙin da Allah ya ba wa iyaye, shine wai su zaɓi wanda suka ga dama su ƙaƙa ba ma ƴaƴansu ko maza ko mata. Kai abokin shawara, kai abokin wato tattaunawa ne, ba dole sai kai da kanka ba. Kana iya sa babarta, kana iya sa wani, kana iya sa wata, amma dai ya zama akwai izininta. An fahimta? To yanzu mun karanta ayar in takunu salihin, idan kun kasance nagari ta yadda kuka yi abin da aka faɗa din nan, fa innahu kana lil awabina ghafura, Allah ya kasance mai gafara ne ga masu komawa gare shi. To waɗanda suka ƙi yin abin da aka faɗa ba, su kuma menene matsayinsu? Allah ya faɗi matsayin waɗanda suka yi abin da aka faɗa, waɗanda suka ƙi yin abin da aka faɗa ba, musamman haƙoƙin iyaye, waɗanda suka ƙi yin abin da aka faɗa na haƙƙin farko na Allah, la taj'al ma Allah ilahan akhar, wannan za mu bar shi sai darasin ƙarshe idan muka jero waɗannan, wala taj'al ma Allah ilahan akhar fa tulqa fi jahannama, za mu bar shi a can sai zama da shi za mu rube. Amma yanzu wanda ya ƙi kiyaye wannan sai zama ya saba wa iyayensa, ya yi abin da ake kira uququl walidaini. Menene sakamakon me uququl walidaini? Ku saurara da kyau matasa, maza da mata, ku ji abin tsoro da Allah ya tanadar ga duk wanda iyayensa suke fushi da shi, ga duk wanda bai kiyaye haƙoƙin da muka karanta tun kwanakin nan ba akan iyaye. Namiji kake ko mace kike, ya zama tsakaninka da iyayenka sai tsinuwa, sai Allah wadare, sai kuka, sai baƙin ciki, sai nadamar me yasa suka haife ka. Bari ku ji abin da aka tanadar na narko akan duk wanda ya zama iyayensa, shi ya zama sanadiyar baƙin cikinsu, wani ma a sanadiyar baƙin cikin ɗansa ne ya kamu da hawan jini har ya mutu. wani a sanadiyar bakin cikin da ƴarsa za ta sa masa ko ɗansa zai sa masa shi zai sa shi zuciyarsa ta buga ya mutu to bari ka ji haƙƙin da yake kanka na iyayenka idan baka sauke ba me ta nada a kanka Ibn al-Jawzi Allah ya masa rahama yake faɗa a cikin littafin Al-Birru was-Sila yace abin da ake nufi da hukukul walidain shine mukhalafatul walidain fi ma ya'murani bi saba wa iyaye akan abin da suka yi umarni da shi min al-mubah idan dai abin halal wasu'ul adabi fil qawli wal fi'l da kuma munana ladabi a wajen magana ko a wajen aiki ga iyaye wannan shine ake cewa hukukul walidain kun gane definition din shine wato saba ma iyaye akan abin da suka ce suna so kai kuma kai abin da ba sa so alhali wannan abun na halal ne ba haram bane ba saba wa Allah bane sannan sai kuma munana ladabi gare su ta hanyar a magana ko kuma a aiki ta yadda wannan in an gani mai hankali zai ce wani bai da ladabi wa iyayensa wannan shine hukukul walidain duk abin da idan kai zai sa ran babanka ko mahaifiyarka ya baci ko ya gaya maka ko bai gaya maka ba idan mai hankali zai iya fassara cewa wannan zai sa ran babanta ko mahaifiyarsa ya baci shine hukukul walidain sai mana abu karami ne ko babba kai a fassara ka kana gani ba komai bane ko kana gani komai ne ko da kai auren ka ba komai bane idan auren mai hankali wannan komai ne to hukukul walidain ne kafin mu zo kawo misalai na menene hukukul walidain ga wasu hadisai da farko mu sani hukukul walidain yana cikin kaba'irul dhunub hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim daga Abu Bakar ta Allah ya kare yadda gare shi azan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shi ko zan gaya muku menene mafi girman kabira da mutum zai aikata na laifi salatan sau uku annabi yana faɗa suna ce ka gaya mana ya rasulullah ya sake ce ko dai in gaya muku mafi girman laifi a wurin Allah ka gaya mana ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ishraku billah wa huququl walidain wa qawlu zuu yace shirka da Allah shine mafi girma number 1 na biyu sai saba wa iyaye saboda Allah ya hada su tare ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishin kide ne sai tashi ya zauna sai ya ce ala wa qawlu zuu da kuma shaidar zuu kace akan wani abinda ba haka wani yake ba ka faɗi magana akan wani wanda zaka yi ridicule din sa kuma ba haka yake ba ka zo ka kakabo wata wani sharri wata magana ka zo ka jingina wa wani alhali ba haka yake ba wannan shine qawlu zuu annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi girman laifi kenan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga al-mughira ibn shu'ba Allah ya kare yadda gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma harrama alaikum huquqal ummahat kusani Allah ya haramta muku saba wa uwayenku mata Ibn Hajar al-Asqalani yace anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai faɗi uwaye mata saboda su aka fi rena su suka fi rauni sannan kafin a saba wa uba sai an saba wa uwa sau da yawa saboda ita ta fi kusa da yaro tun yana ƙarami musamman kuma ƴaƴa mata su suka fi kusa da uwayensu sannan kuma ita haƙƙinta dama ya fi na uba yawa kuma ita aka fi rena shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce inna ma harrama alaikum huquqal ummahat Allah ka raba mu da hukukul walidain yana daga cikin abin da Allah zai yi wa mai hukukul walidain shine cewa yana hana mutum rabo a duniya da lahira in dai kana son rabo to ka zauna da iyayenka lafiya in kana so a ce ka rasa rabo a duniya sannan ka tashi a lahira a matsayin marar rabo ke zama ba jituwa tsakaninka da iyayenka hadisi ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad wanda Albani ya inganta shi a cikin sahih at-Tirmidhi wa at-Tirmidhi daga Amr ibn Murrat al-Juhani Allah ya kare yadda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai wani ya zo yace ya Rasulullah na shaida ba abun bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah na shaida kai manzon Allah kuma na tsaye da sallah biyar kuma na bada zakka kuma nayi azumin watan ramadana sha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata ala hada duk wanda ya mutu akan abin da ka faɗa nan inda gaske kake yi kana ma'an nabiyina wasiddiqina washuhada yawmal qiyama hakaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi da annabawan Allah da siddiqai da shahidai a ranar qiyama haka suke malam ya rubqa walidayhi matukar bai saba wa iyayensa ba ba rabon samun wannan abun duk sallarsa duk azuminsa duk zakkarsa duk shaidarsa da Allah shaidarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiya ba shirka ba bid'a in dai akwai saba wa iyaye ba shi ba samun wannan saboda ba yadda za a yi Allah ya hada su tare ka dauki daya ka bar daya kuma ka ce za ka samu anishkurli walidayka wa wasina al-insana biwalidayhi husna Allah ya maka wasiya ya maka wasiya sai ka dauki nasu sai ka bar na iyayen abu na biyu shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna mana cewa saba wa iyaye yana jawo Allah ya fushi da kai kuma Allah ya tsine maka duk wanda Allah ya tsine masa wa man yal'ani Allah falan tajid lahu nasira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin Tirmidhi wanda Albani ya inganta ridar rabbi fi ridar walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid yardar Allah tana tare da yardar iyaye fushin Allah yana tare da fushin iyaye al-Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah ya kare da gare shi da baban sa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min akbaril kaba'ir an yal'ana ar-rajul walidayhi yana daga cikin mafi girman laifi shine mutum ya zagi iyayensa ila ya rasulullah wa kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi sai mutum zai zagi iyayensa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yusuffu ar-rajulu aba ar-rajul shine mutum yayi ashar wa wani ya zagi wani fa yusuffu ar-rajulu aba sai wancan din ya rama wa yusuffu ummuhu ya zagi uwarsa in kai haka taka uwar ka zaga tunda kai ka jawo aka zage ta don haka ka zage uwarka ka zage ubanka idan ka zage na wani don haka Allah ya tsine maka albarka hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim daga Abu Hurairah Allah ya kare yadda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tir Allah wajaran kuma nesa nesa daga rahamar Allah daga mutumin da ya hadu da iyayensa sun girma ko ɗayansu ko dukansu bi mai aikin da zai shigar da shi aljanna saba wa iyaye yana jawo kai aikin alheri Allah ya ce baya so ba zai karfa ba Imam Tabarani ya rawaito hadisin da Albani ya hasana shi a cikin Al-Jami'u Saghir daga Abu Ubama Al-Bajili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu la yaqbalu Allahu minhum sarfan wala adla ko mutum uku da Allah baya karɓa musu aiki ko na farilla ko na mustahabi in yayin sallar farilla Allah zai ce baya so in yayin azumin nafila Allah zai ce ba zai karɓa ba aqul mai saba wa iyaye mannanun mai yin gori idan ya bada abu mukazzibun bil qadar da wanda ya ƙaryata imani da kaddara saba wa iyaye yana jawo Allah ya gaggauta maka azaba tun a duniya ba sai ka je lahira Al-Imam al-Hakim ya rawaito hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kare yadda gare shi kuma ya inganta shi Albani ma ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baba ne mu'ajjalani uqubatuhuma fi dunya kobobi guda biyu suna sa yanzu Allah zai sa a maka wato a dauki mataki akan ka tun a duniya ba ma sai je lahira al-baghy wal-uqub shine ta'addanci da kuma saba wa iyaye in ka zama dan ta'adda yanzu zaka ga tun a duniya ka kwashi rabonka ko ba gaskiya bane haka kuma saba ma iyaye sannan kuma saba ma iyaye hanya ce ta shiga wuta Al-Imam an-Nasa'i ya rawaito hadisi daga Abdullah ibn Amr ibn al-As wanda Albani ya inganta shi a cikin sahihu sunan an-Nasa'i النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ثلاثه لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامه اكو متوكو ده كو دوبن سو الله بزي يبا ران القيامه دوبن رحمه العاق لوالدي من سبا ما ايايانسا المراه المترجله مجي مي ين كمانچيچينيا ده مذا والديوث ده وند بايا ين كيشن ماترسا wanda zai iya barin matarsa tana abin nan da maza ya kai mutane cikin gidansa ba tare da ya sa matarsa sun yi hijabi ba, ba ruwansa matarsa ta ci kwalliya ya fito da ita ya dauki hoton matarsa yana sawa a cikin mutane duk kowa yana gani, wannan shine addayus. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace waɗannan mutane ko kallon su Allah ba zai ba a ranar kiyama. Sannan kuma waɗannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da na tattaro mana da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akai. To yanzu kafin mu zo ƙarshe, shin menene misali na abubuwan da idan ka yi a irin zamaninmu na yanzu ka zama mai saba ma iyaye? Wannan ma karatu ne na musamman wanda shi bai ma san menene laifin ba, alhali shi ma yana yi ka da mutalabbi sabbiya. Ga misalai daga ciki. Misali na farko shi ne mutum ya rinka ganin wasu sun fi iyayensa. Akwai wanda yake ji kunyan a rinka jingina kan shi ga iyayensa, ko ba so ya nuna babansa ko mamansa saboda ana gani wannan ya wane, babansa bai da lafiya ko mamansa ba ta da kyau, ko wane ne bai iya gaye ba, shi kuma yana gani shi dan gaye a ce babansa ne wannan ka'a ko kwatsu. Wannan tsinan ne duk wanda yake gani babansa bai da aji, shi yana da aji, gara a rinka ganinsa a gidan su wane shi ne babansa, amma shi wane bai kamata a ce babansa ba ne. Da kuma mutumin da zai iya canza sunansa ya ki jingina sunansa ga babansa, bayan Allah ce ud'uuhum li aabaihim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine ma duk wanda ya jingina kansa ga uban wani ba da ubansa ba, to ya tanada wa kansa daki a wuta tun a duniya. Bale ya tabawa maqadahu minan nar, haka babbar magana ce. Karkare ne babanka shi yasa a musulunci ko babanka arne ne kai musulmi ne, to ba za ka canza sunan babanka ba, kuma ba za a zo tambayanka babanka sai ka nuna wani ba, wannan din shine babanka. Kuna fahimtar wannan? Ballantana mutumin da ba arne ba. Waɗansu an jarrabe su da irin wannan saboda tsananin waisu suna son gaye, shi tunda babansa ba dan gaye bane bai so ya nuna babansa. Ko ni da na sani Allah ya bai masa, malami ne ma babban malami, amma wallahi babansa har ya mutu baya taba nuna shi yace wannan ne babana, saboda shi kikkiawa ne babansa mummuna, baya so a ga babansa wai kar a daina shi. Wannan ai ya rasa rabo. Haka uban ya mutu, galibin mutane sun dauka bai da uba, sun dauka uban ya mutu tuntuntune amma yana nan da uban, sai dai je gefe je mata abu amma ba zai taba gaya wa mutane, ko mutane bakinsa su zai kai su su kai da babansa, a baya so yawa ne kar a gan shi. Duk wanda yake jin kunyan babansa ba zai kai abokansa su gan shi ba, ba zai rinka nuna shi wa mutane ce ga babansa yana alfahari da shi ba, wannan ai ba dan arziki ba ne. Duk yanda yake babanka ne, duk yanda take mahaifiyarki ce mahaifiyarka ce, kun fahimci wannan da kyau? Na biyu shine zagin iyaye ta hanyar ashar da zagin wani, shi ma ya zage ka kai ma ka zage shi, wannan mun karanta hadisi a kai, yana cikin hukukul walidai. Na uku shine mutum ya yi kaura wa iyayensa, ya samu aiki shi ya tafi wani wuri ba ruwansa da uwarsa ba ruwansa da ubansa, suna so su gan shi a idonsu ba su samu sun gan shi ba. Akwai mutumin da na sani na daina masa magana da shi, kuma Allah ya ba zan sake yin magana da shi ba har abada, shine da mahaifinsa da mahaifiyarsa dukkansu sun mutu, suna so su gan shi ya zo, saboda shi yana zaune a kasar waje har suka mutu bai samu ya gan su ba, ba su samu sun gan shi ba, suna so ya zo, sun yi kuka da hawayensu, sun yi wane yaushe zaka zo, har suka mutu bai zo ba. Wannan bai amfanin kai alaka da shi, kai ma abin sheje ya shafe ka. Allah ka raba mu da iyayenmu lafiya. Duk wanda baya so yayi albarka to yayi kaurawa iyayensa, ta yadda suna son ganin sa ya musu nisa. Akwai wanda wallahi iyayensa waya ma in suka bugo sai dai katse, bal baba ya cika yawa ya cika fitna, mama meye wannan da Allah, ba zai magana da babansa ba, ba zai magana da babansa ba, suna son magana da shi. Wasu sun fi samun sauki su gan shi sama da babansa. Allah ya kiyaye. Yana ɗaya daga ciki shine kuna magana da su kana tsaki kana yi da iya gama da Allah ka tashi ba tare. Fala taqul lahumma uff wala tanharhuma, ko irin ka baka ne. Duk wannan yana daga cikin hukukul walidai.
yana daga cikin hukumul walidain shine suna magana kana magana suna magana ba su gama maka fada ba duk wadanda suke kai shiru ka sufi ko kana sauraro Allah ya ba ku hakuri ko kai ne da gaskiya in daga baya kana so kai bayani ba lokacin da suke fadan ba sai sun gama in sun huce sai ka zo kai bayani sai su fahimta ashe kai ne da gaskiya amma ba za ka zo ana magana to ai ni ma kaza 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 ni ma a gidan nan an maida ni kaza baban kai yana magana da kai ko kuma bayan sun faɗi magana kuma daga baya ka rika gunaguni ka saurare sun gama faɗa kuma ka ce kai ba za ka yi ba ko ka faɗa a fili ko kuma ka faɗa a yanayinka ka nuna kai wannan ba zai yi ba yana daga cikin hukumul walidai shine baka nuna ladabi in kuna magana ko in kuna tafiya ko in za a zauna ana zuwa za a zauna ka riga shi zama ana zuwa za a tashi ka riga shi ana zuwa yana tashi da kirkai kuma kana jijjiga shi sauri da Allah ya samu mutum dole hukumul walidai ne ko ana tafiya kai gaba ka bar shi dole hukumul walidai ne ko ana cin abinci kai sauri ka cinye nama yana cikin rashin ladabi yayi ai akwai nama ba kamata ya fara ci baban ka akwai ya matso ta wurin ka ba ka rika tura masa na a ci ne kana a baba ba ci ne ci ne yana daga cikin hukumul walidain shine ka sa iyayenka su yi kuka akan ka don bakin ciki yana daga cikin hukumul walidain shine a bada abinci ka zo kana gunaguni mamanka ta dafa abinci ko babarki ta dafa abinci ka zo kana tsaki ko kina ganin abincin bai dadi ba ya ba za a abinci bai dadi ba ya za a yi miya ba nama ya za a ba mu irin kaza ba ga kuke yi ba an yi mana abinci ba dadi duwane yana ci abinda zai baka musu rai akan sun yi iya kokarin su sun samo shi yayi ko abinda ya samo kenan ko ita iya abinda ta dafa kenan sai ka zo gaban ta ka kishi ma ya yawa mama ni wallahi wannan dauka mama dumame kuma su bai ji so ta baka ai babarka in ta baka kana jin dadi ka karba ko baka so ka nuna zaka iyaye mutum suna so su ga a gaban sa sun bashi abu yana ci karkare ne abinda duk suka baka ko kana da wanda ya fi shi yana daga cikin hukumul walidain shine wato mutum ya zo yi wa iyayensa karya don ya karbi wani abu dukkan yi ko baba an kara school fees ba baba pocket money ya kare baban ka aike ka kaje abu kaza sai ka kara abu saboda sauran ya zama kai pocketing wallahi wannan hukumul walidain kar ku dauke shi da wasa kar ku dauke shi da wasa ku rika gaya wa iyayenku gaskiya in ya ga dama yayi in bai ga dama ba ya bari yana daga cikin hukumul walidain ka kora masa abin da ba zai iya ba ka dora masa nauyin da ka san zai wahala saboda tsananin yana son ka ko tana son ki sai ya maka kuma ka san wannan abu akwai wahala sai ka dora masa hukumul walidain ne bai haife ka don ya wahala maka ba ya wahala ne ya haifo ka kai kuma sai ya samu sauki gare ka amma kato da kai kana tara wa iyayenka wahala hukumul walidain ne har yau karatun duniya hau yana daga cikin hukumul walidain rashin yin shawara da su akan al'amuranka sai dai kawai su ganka kana yi su kawai kana gani wannan outdated tunani ne irin na da old damus ba ruwanka da babanka akan abu sai dai ga kana yi ji labari ka yi tafiya ji labari ka samu aiki ka nemi admission ka yi wane ne sai ka gama shi labari za ka rinka bashi ba ka rinka neman umarninsa ko neman yardar sa abu ba duk abin da za ka fara iyayenka su sa albarka a ciki kafin ka fara in kana so ka samu albarka ba sai ka yi ne ka zo kana basu labari ka yi ba iyayenka sun wuce wannan ba su taba maka bakin ciki ba addu'a za su ma kuma sun san jiya sun san yau kun ba kyau suka ce ka bari ka bari ko abin yana da kyau ka bari Allah zai baka wanda ya fi kyau da mai kyau da wanda ya fi kyau wanda ka fi so wasu malamai suka ce yana daga cikin hukumul walidain shine rashin shawara da iyaye wajen zabar mata ko zabar miji. Iyayenka suna so ka auri wance, kai kuma ka ki ka tubure. Iyayenki suna so ki auri wane ba auren dole suka ce za su biki ba, kuma wannan ne ya cancanta kiki har kawai saboda ke baki so a ce iyayenki ne suka zaba miki miji, ya kamata shi ya zo da kansa ya sha wahala. Amma cikin sauki har kawai sabe ni iyayena kawai. Da yawa daga cikin mata haka suke wannan rashin albarka ne. Da yawa daga cikin maza haka suke wannan rashin albarka ne. Babanka ya zama yana da sa baki a cikin aurenka. Yana daga cikin alamar neman albarka a wurin Allah. Ba a ce ka auri wanda baka so ba, amma ka zo ka ga babanka ce na ga wata ina so, baba ya ka gani, in yace baya so ka bar ta, ba akwai wata ba, sai ka je ka sake nemowa kai tayi har za a dace. Ko ka ce to baba kai wacce ka gani, in ya gani ka ce baba dan sake dai, sai ya ji daidai shikenan, sai zama da kai da shi duka kunyar da. Idan kuma ka samu wata kai kaga ka riga kai nisa, sai kai kokari yanda za su yarda su fahimta, kai ta kokari har ka lallaba su. Amma in dai aka suka ja ka ja kakura haka kema, yana daga cikin hukukul walidain shine mutum ya fifita matarsa akan iyayensa. Wannan shine zai sa ku gane fikihu mai kyau tsakanin karatun jiya da na yau. Mun yi magana akan ciyarwa. Ciyarwa menene? Wajibi. To ku tsaya a iya nan kadai, duk sauran abin da ya shafi kyautatawa babarka tana sama da mahaifiyar ta matarka, saboda Allah ya ce wa bil walidaini ihsana, babin kyautatawa da kuma babin alkhairi. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini, da kuma maganar albiru wasila, nagarta, wannan duka iyaye su ne number 1, ba matarka ba. Daga an kuka ajiye maganar ciyarwa, ka bata abinci ta ci ta koshi, na baki gida kin zauna, na taya miki zani, to saura kuma ba ruwanki da mahaifiyata. Mahaifiyata ba kishi yake bace, mahaifiyata ba sa ake bace, mahaifiyata mahaifiyata ci. Ya kamata matarka ta san wannan tun farko, idan ma ta rena mahaifiyarka ka nuna mata hanyar tafiya gida. Mutumin da mahaifiyarsa bata kai wannan darajar ba, to wannan ba dan albarka bane. Matarka ta zama tana jin tsoron taba mahaifiyarka sama da yanda take jin tsoron taba ka kai. Ta san nan no go area ne, za ta iya shake wuyanka daga baya ka ce zauna mu sasanta, amma tana yin tsaki wa mahaifiyarka zaka ce mata ta je gidan ku zauna. Saboda mun gama da magana abinci, yanzu muna magana akan kujeran Makka ne. Idan ka samu kujeran Makka na mutum ɗaya naka ne, in ka samu na biyu na waye? Na mahaifiyarka. In ka samu na uku ba? Na babanka kafin matarka. Saboda kujerar Makka yana cikin ihsani ko yana cikin wajibi? Don haka na iyaye ne ko na mata? Na iyaye. Kuna ga da karatu? Haka in ka samu damar sayar mota taka, yanzu sai ka samu damar zaka sayi mota na biyu, ya kamata kana tafiya a mota ka ƙara wata motar, babanka kuma yana tafiya a ƙasa, daga nan sai babanka kafin matarka ta zo daga baya. Kuna fahimta? Duk wani abu idan babin ihsani ne, idan kana da kudi a aljihunka, mutum na farko da ya kamata a ce na da pocket money na kashewa isasshe in bukatarsa ta zo, shine babanka da babarka, ba matarka ba. Kin ci kyauta haƙƙinki kenan, kin sha kyauta haƙƙinki kenan, kin zauna a gida kyauta ba kudin haya, amma kudin kashewa sai na ba babana kafin in baki. Sannan matarka idan ta ce maka ka sai mata recharge card, sai ka tsaya ka dubi wayar mamanka, akwai kati tukunna, sai ka loda katin mamanka kafin ka sa na matarka. Wa bil walidaini ihsana. Kuna gane karatu? Wanda bai tsaya ya fahimci wannan fikihun ba sai ya ce mun rena iyaye, an ce wai haƙƙin mata ya fi na iyaye. Ka je can kai ta surutun ka ga karatu na gaskiya nan. Allah sannan yana ɗaya daga cikin abin da malamai suka ce saba wa iyaye ne shine mutum ya je tabkata asar da rata sabu su ana ganin su ba su da mutunci. An kai ma ka san kai ba dan albarka bane, kana tare da mahaifinka yana da rai ko mahaifiyarka tana da rai, ka je ka dubga abun kunya a gari ta yadda an ganka in an ganshi za a rinka ce dan kawa ne ya yi abun kunya. Wannan ba dan albarka bane, zai je dirka ma ƴar mutane ciki kuma a zo ana zagin uban, ko ta je ta yi cikin shege a zo ana zagin uwar. Dan albarka ne wannan? Ba ƴan albarka bane. Yana ɗaya daga cikin huququl walidain shine iyayenka su mutu kai manta da su, ko ka daina musu addu'a, ko kuma suna da waɗansu ɗan uwa ko abokai da ya kamata a ci gaba da zumunci da su kai ka yanke tunda ya mutu su ma sun mutu, ko kuma irin ɗan sadaka ɗin da za ka riƙa yi ladan ya je ga iyayenka duk ka manta da su, ko kuma ya zama duk wani abu da ya rage na sauran legacies su ko sauran wani abu na asal ɗin su ya zama babu kai a ciki saboda su riga sun gama na sallame su. Wannan shi ma uququl walidain, wannan shi zai sa ka gane haƙƙin iyaye da suna da rai da ba sa da rai, duk wannan yana nan. Jama'a an fahimta? Wannan da shi ne muka cika karatu a kan babin haƙƙin iyaye. Sauran kuma sai mun zo wajen tambayoyi don karatu kan baya ƙarewa. Idan wata matsala ta fito ko a cikin tambaya ko kuma wani abin da daga baya zo mu, idan Allah ya kai mu a ranar da za mu amsa tambayoyi mai ƙara shigar da shi, amma da wannan dai muka ci kaɗan abin da lokaci zai ba mu dama na haƙƙin iyaye da kuma mummunan sakamako na wanda ya saba ma iyayensa. Abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada, kuskure Allah ya bai mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.